بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Litinin ce da daidai da 20 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 29 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 95 daga cikin jerin karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi wa take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ba a manta ba, muna tafsirin suratul baqara. Kamar yadda muke faɗi, muna nanatawa shine suratul baqara sura ce wadda ta sauka ainihin a Madina. Madina cibiya ce ta mabambantan addinai da ƙabilu daban-daban. Allah madaukakin sarki ya zaunar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a garin Makka, a inda yake ƙabila ɗaya ce kuma al'umma ɗaya ce, tunaninsu iri ɗaya ne. Yanzu Annabi ya dawo wani gari wanda zai zauna da Yahudawa da Kiristoci, kuma zai zauna da wasu ƙabilu na Aus da Khazraj, sannan ga wasu ƙabilun Yaman, Ashariyawa da Dausawa, suna ta tahowa zuwa gare shi. A cikin Yahudawan su ma akwai Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Quraiza. Kenan Madina ta ainihin ɗauki wani salo wanda ake buƙatar musulmi su samu wata shari'a wadda za ta dace da irin wannan yanayi. Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin suratu Ali Imran da suratul Nisa da suratul Ma'ida, wadda yake bayyana irin yadda alaƙa za ta kasance tsakanin musulmi da wasu waɗanda ba su ba. A cikin wannan sura ta Baqara, ita kuma Allah ya saukar da mu'minai shari'o'i waɗanda suka dace da su. Dan haka Allah ya yi bayani dangane da shari'a ta tauhidi, a kadaita Allah, a tabbatar da manzancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin wannan sura Allah ya yi bayani dangane da hukuncen da suka shafi sallah da masallatai, fuskanta alqibla da kuma natsuwa a cikin ainihin sallah. Allah ya yi magana azumi, ya yi magana zakka, ya yi magana hajji. A cikin mu'amaloli kuma Allah madaukakin sarki ya magana aure, takaba, idda da makamantansu, renan yara da kuma yayi su, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya magana dangane da kasuwanci, da kuma matsala mafi girma a kasuwanci ita ce riba da kuma keta wadda akan bi a karya mutum ta hanyarta. Muna kan tattaunawa dangane da hukuncen azumi a ƙarƙashin aya ta 187. Kamar yadda na faɗi tun farko, ina ƙara nanatawa. Tafsirin mu ba tafsiri ne irin wanda muke gaggawar mu sauke ba, domin ya saba wa tafarkin da muka yi imani da shi, tafarkin Ahlus Sunna wal Jama'a, manhajin salaful umma, wanda ɗaya daga cikin malaman salaf, sahabi Abdullahi ɗan Mas'udin, yana cewa la yakun hammuka akhiras sura, kada ya zama kullun himmarka ita ce kai marmaza ka sauke sura. Abinda ake nema shine kamar yadda ainihin wato Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa, sahabbai sun kasance idan suka ɗauki ainihin aya ƙwaya 10 za su tsaya su iya karatunta, su haddace ta, su san darussan da ke ciki, sannan su aiki da karatuttukan da ke ciki, sa'annan sai su tsallaka zuwa abinda yake gaba. Don haka za ku ji muna ta dabdala a kan wannan aya ƙwaya ɗaya rak, muna ta tattauna hukuncen da suka zo cikinta ɗaya bayan ɗaya. A yau ɗin ma dai ita ce za mu sake karantawa, a inda Allah yake cewa uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum. Na'am.
Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخافون تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
isowar musulmi madina ke da wuya Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura kuma tana dauke da dokoki daga cikin dokokin akwai na azumi amma Allah ya ringa bin matakai daya bayan daya ne wajen kafa dukkanin shari'o'in ba katsam aka ringa shar'anta surana guda ba yadda al'amarin ya fara kamar yadda muka ji a baya shine idan watan azumi ya shiga to shikenan haramun ne ka kusanci matarka sannan kuma da daddare ba za ka ci abinci ba matukar kai bacci kafin shan ruwa ka farka bayan an sha ruwa to ba za ka ci abinci ba ba za ka yi bude baki ba ba za ka yi sahur ba sai ka ainihin yi azumin dore har sai kuma yamma ta yi rana ta fadi idan ka biyu sannan sai ka ci abinci to muka ji waɗannan dokokin a cikin su akwai kuntatawa shi kuma addinin ba na kunci bane sai Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyami a dare rakin azumi an halatta muku arrafafu ila nisaikum saduwa da matayanku hunna libasul lakum matayanku suturu ne gare ku wa antum libasul lahunna kuma suturu ne ga matayanku علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم koda yake Allah ya san kuna ha'inta kanku akan abubuwan da Allah ya haramta muku na saduwa da iyali a cikin dare rakin azumi ya san kuna tsallake wannan dokar fataba alaikum amma tunda kun tuba Allah ya karbi tubanku wa afa ankum kuma Allah ya yafe muku fal'ana bashiruhunna a yanzu ku sadu da matayen naku وابتغوا ما كتب الله لكم كنيمي ابن دا الله يقدر مكو دغا ابوبوان دا كيبيو باين سادوا ندا دا بيان بقاتا دا كما ززجي شاوا وكلوا واشربوا كما كتي كشا اتكين دري لكن ازمي ينزبا بليفي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حر سيكون اي بمبان چه حسكن الفجر in ya hudo daga cikin duhun dare summa atimmu siyama ila al-layl sannan tun daga lokacin da al-fajr ya bayyana muku daga duhun dare sai ku dauki azumi ku cika azumin nan naku har zuwa dare wato har zuwa lokacin da rana za ta fadi wala tubashiruhunna sai dai kuma kar ku sake ku sadu da matayanku wa antum aakifuna fil masajidi halun kuna itikafi a cikin masallatayya tilka hududullah wadannan da kuka ji dokokin Allah ne fala taqrabuha kar ku kusance su kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi yadda kuka ji haka dama Allah yake wa mutane bayanin ayoyin shi la'allahum yattaquna dan su tsorace Allah jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce muke binta daya bayan daya muna tattauna mas'aloli akan ta wanda insha Allahu ta'ala a yau zamu ci gaba da wannan tattaunawa idan ba ku manta ba na gaya mana cewa mafi girman tafsiri da malaman musulunci suka rubuta shine wanda daya daga cikin malaman malikiya al-imam Abu Abdullah al-Qurtubi ya rubuta al-Jami'u li ahkam al-Qur'an wanda dama ne mana alƙawari cewa zan rinka rairayo mana wasu hukunce daga cikin abubuwan da yake tattauna a cikin wannan tafsiri nashi domin mu samu hasken sanin hukunce-hukuncen Al-Qur'ani ajiya mun fara hasaso wata mas'ala mai matukar muhimmanci sai muka saurara mas'alar ita ce yace as-sabi'ata ashara ruwaya an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala aftara al-hajim wal mahjum an taba ruwaitowa annabi ya ga wani wanzami yane wa wani kaho a cikin watan azumi sai annabi yace da wanzamin da wanda ake wa kaho dukkan su azumin su ya kare wannan hadisi an ruwaito shi daga ainihin cikin hadisan da Sauban ya ruwaito da kuma ainihin Shaddadu dan Aus hadisi ne wanda yake ainihin sahihin hadisi al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud dukkan su sun ruwaito wannan hadisi wa bihi qala Ahmad wa Ishaq Imam Ahmad da Ishaq kai tsaye suka ce abinda hadisin nan ya hukunta kai tsaye shine abinda suka ainihin dauka shine cewa duk wanda ya kaho a cikin watan azumi da wanda yayi kahon da wanda aka yi wa ma'ana da wanzamin da wanda aka yi wa duk azumin su ya kare wannan ita ce fatawar waɗannan malamai usaha Ahmadu hadith Shaddad ibn Aus usaha Ali ibn Madini hadith Rafi ibn Khadij wa qala Malik wa Shafi'i wa Thawri la qada alayhi illa annahu yukrahu lahu zalika min ajli at-tahwir sai Imam Malik da Shafi'i da Thawri su suna cewa a babu ramuwa akan wanda aka yi wa kaho da wanda ya kaho sai dai kadai an kyamatar musu yin haka wato makaruhi ne musamman idan yin kahon zai sa shi wanda aka yi wa ya ainihin galabaita hadisi ya zo a cikin sahihi Muslim daga babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda annahu qila lahu aka ce da shi akuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im ku sahabbai kuna kyamar mai azumi yayi kaho qala la yace ba ma kyama ko daya illa min ajli dhaf sai dai in kahon zai ja galabaita ko rauni to shine kadai muke ainihin kyama wadannan hadisai haka suka zo daga ainihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma kuma sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yarda shi kuma ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba yin kaho a halin yana azumi to da malamai suka dubi wadannan nassoshi guda biyu sai suka ce in ma dai a ce hadisin daya ya shafa daya to ba a cewa hadisi ya shafe wani sai in kana da masaniyar yaushe annabi ya faɗi wancan hadisin yaushe ne kuma daga baya ya zo ya sake faɗin wannan idan har an gaza bin matakai yanda malamai suka tsara na ainihin wato hada su sannan sai a ce gaskiya saboda Allah daya ya shafa daya wadannan hadisai ko kadan basu gagari malamai wajen yi musu kyakkyawar fahimta da kuma fitar da mafita dangane da su ba abinda malamai suka ce shine yin kaho ya halatta a cikin watan azumi sai dai duk wanda aka yi wa kaho kahon ya galabaitar da shi har ya fita daga hayyacin shi to shikenan wannan azumi ya kare nashi wannan ita ce magana da ainihin malamai suka tsaya akai dangane da shi wanda ya kahon kuwa ba za a kare azumin shi ba ko kadan domin wancan hadisin ko kuma waccan magana da ta zo cikin hadisin cewa aftara al-hajim wal mahjum aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka samu yayi kaho din nan ko kuma an yi mishi to yana nuna kenan an tsayar da wannan hukunci domin in har ka tabbatar da rashin bacin wanda aka yi wa kaho bai galabaita ba to ta ina kuma zaka bata kahon wanda azumin wanda shi kuma ya zan shine wanzamu a karkashin wannan hakikanin al'amari in kaho ya kai ga galabaitar da wani to shi wanda kahon ya galabaitar shine za a iya hukunta cewa azumin shi ya baci Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan ba ku manta ba a jiya a karshen darasin mu na tattauna mana wata matsala mai muhimmanci dangane da cewa in Allah madaukakin sarki ya kai mu a yau ina so zan dan karanto mana waɗansu hadisi waɗanda zan gina mana hukunce da kuma bayani akan falalar kaho da kuma muhimmancin ainihin kaho dan uwa mai kallo da saurare ina son kasancewa kaho na ɗaya daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da su domin samun cikakkiyar lafiya da kuma samun waraka daga wasu cututtuka da kuma samarwa da jiki kyakkyawar garkuwa da rigakafi daga duk wasu cututtuka da ake ganin za su iya zama barazana ainihin gare shi. Al-Imam Ibn Majah ya ruwaito a cikin Babul Hijama a lamba hadisi ta 3476 a inda ya ce haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba haddasana Aswad ibn Amir qala haddasana Hammad ibn Salama an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairata radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala annabi ya ce in kana fi shay'in mimma tadawawna bihi khairun fal hijama a cikin duk magungunan da na same ku kuna yi na gargajiya idan ma har akwai wani magani wanda shine yafi dacewa shine alheri manzon Allah yace to lallai kahuni yanzu a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tabbatar da cewa a cikin dukkan magungunan da ya samu su ne na gargajiya to babu ainihin kamar kahu wannan hadisi sahihi ne kamar yadda kajina ce Ibn Majah ya fitar da shi haka nan al-Imam Abu Dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 3857 har wa yau Ibn Majah yace haddathana Nasr ibn Ali al-Jahlami qala haddathana Ziyad ibn al-Rabi' qala haddathana Abbad ibn Mansur an Ikrima an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala manzon Allah yace ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالهجامة من ذن الله يتي دلن دا أكي إسرائي دني دا مكة أكا كيني مسلا جن قدس دي إن دا نوچ وستار ملائكو باكي تينس سيسن چي دني يا كي محمدو كرنك بعد مهمنشي وجنينك هو وسير دا ملائكو سكرنك من كينا wannan hadisi banda Tirmidhi banda Abu Dauda Tirmidhi ma ya fitar da shi a lamba ta 2053 har wa yau Ibn Majah yace haddathana Jubarat ibn al-Mughallis qala haddathana Kathir ibn Sulaymin qala sami'tu Anas ibn Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallama ma marartu laylata usri bi bimala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijama kamar yadda kaji wancan hadisi Anas kuma anan ya sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da yazo wucewa da wasu tarin mala'iku lokacin daren Isra'i sai da suka ce mishi ya umarci al'umma shi da yin kahu wacce riwaya ta Abu Huraira suna umarnin shi ne shi da yin kahu anan kuma suna umarnin shi ya cewa al'umma shi da su ba da muhimmanci game da yin kahu ابن ماجه يساكي تيوى حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يحجمها Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kamu da rashin lafiya sai ta nemi mijinta manzon Allah ya yi mata izini tana son za a yi mata kaho sai manzon Allah ya kira wani ainihin wato wanzami mai suna baban tayyiba yazo ya yi mata ainihin kaho wa qala hasibtu annahu kana akhaha min ar-riba ta yayi waka ce a aka kira wani namiji yazo ya yi wa mata Annabi kaho mai riwayar hadisi sai ya ce ina tsammanin dan uwanta ne sun sha nono tare tun suna kanana au gulaman ko kuma yaro ne karami lam yahtalim wanda bai balaga ba kaga kenan wannan yake kara nunawa idan mace ce to lallai sai a samu wane ne daga cikin makusantanta in ba haka ba a samu cikin kananan yara waɗanda suka kware da wannan harka ta wanzanci ya zo yi mata wannan hadisi banda Ibn Majah Abu Dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 4105 waɗannan karatuttukan da kaji na karanto a cikin hadisai suna nuna mana cewa shari'ar musulunci ta yadda da kaho dan haka idan da kana kallon kaho a matsayin hanya ce ta maganin gargajiya idan da kuna kallon kaho abu ne da baku bashi muhimmanci ba to yanzu kaji cewa yazo daga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji cewa mala'iku sun yi mishi wasiyar yin kaho sun yi wa al'ummar shi wasiya da yin kaho. Sai kuma waɗannan wurare ne za a yi kaho din, domin bambancin shari'ar musulunci da shari'a ta jahiliya, bambancin sunna da bid'a, bambancin abin da annabi ya zo da shi da al'adun gargajiya, shine in annabi ya ce a yi kaza sallallahu alaihi wa sallam, sai ya faɗi yadda za a yi, sadda za a yi, da inda za a yi, da kuma wanda zai yi. Don haka wannan kahon da muke magana ba shi ne irin kahon da ka gada daga iyayenka ko kakanninka ba, wannan ana magana kaho ne a ƙarƙashin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka a lokacin da za a yi irin wannan kahon, sai an bincike a waɗanne wurare ake kahon, waɗanne ranaku ne ya halatta, sannan wanne irin wanzami ya dace, ɗan shekara nawa wanda ke waɗanne irin yanayin shekaru, duk shari'a ta zo da su. Daga nan za ka gane akwai bambanci tsakanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma na gadon gargajiya. A cikin wannan karatu Ibn Majah ya ce babu mawdhi'il hijama, wuraren da ake yin kaho. يجي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال حدثني ألقمة بن أبي ألقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن محينا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. أجكم وانا عينين واتو حديثي عبد الله بن محينا صحابي yace manzon Allah ya taba yin kaho a anguwar Lahyai Jamal, hanyar Makka zuwa Madina, a lokacin yana dauke da harama aikin haji ko umara a tsakiyar kanshi. Don haka ce a tsakiyar kai ka fahimci a daidai saitin madiga, shi yasa waɗannan hadisai sai ka je waɗanda suka san su sun koya maka, domin abin da zaka fahimta a tsakiyar kai shine a inda madiga take. Haka yi maka kaho a wannan wurin, akwai yiwuwar ka iya mutuwa. Ba a kan madiga ake yi ba, ana yi ne a ainihin inda suke kira kamhaduwa, a daidai sama da ainihin madiga akwai wani tudu a wannan wuri, nan ne ake nufi da tsakiyar kai din. Ina fata an gane, a nan ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaho a nan. Sai masana suka ce yin kaho a wannan wurin ga ma'anar shi ga wanda yake fama da wani ciwo daga cikin cututtukan da suka shafi tun daga abin da ya shafi kai har zuwa sama. Idan aka shafi tun daga ainihin wato saman wuya, ba daga dokin wuya ba, daga saman wuya daidai inda kai yake, to daga nan duk wata cuta da ta faru, a ce misali haka siddar sai wani kumburi ya fito maka a daidai inda dasashinka yake, sai yayi tudu, aka rasa yadda za a yi, an tabbatar da cewa jini ya kwanta a wurin, to jini kuma in ya kwanta wa mutum ya lalace a cikin jiki, yana iya kashe shi. Za ka zo ka ji a cikin hadisin ba da jima'a ba, to ta wace hanya za a bi a janye wannan jini, shine za a iya janye shi ta ka. Ina fata an gane, saboda galibin duk inda ya kusanci wannan wuri, wuri ne mai laushi, to zai zama ainihin akwai wani hadarin dangane da ka aje a tsogalo kuma wata cutar. A ƙarƙashin wannan malamai suka ce cutar da ta faru a duk yankin da ya shafi kai din nan, ana iya janye wannan jini ta hanyar ka da aka ce. To kai ta iya yiwa ka ce a abu ya faru a daidai muƙamuƙi, amma kuma za a janye shi ta ka? Wannan yana daga cikin wani ikon Allah game da sirrin kaho. A lokacin da aka samu ƙwararren wanzami ya zo zai yi kahon, idan ya ainihin san yadda ya kafa kahon a bisa irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya musu, ya san irin yadda ya fitar da waɗannan tsaga da sauransu, ya jawo wannan jini, ya tabbatar da ya gama tsotso shi. A lokacin yana tsotsowa, mataccen jini ne kawai yake ratsowa daga duk inda yake a makusancin wannan wuri. Don haka mai yiwuwa kana fama da wani ciwon kunne, ko kuma baka ji sosai tsawon lokaci, an rasa mai maganin shi, ana yi maka wannan kaho sai ka ji tangaran. Mai yiwuwa an samu wata umbuba ne, an samu wani pipe wanda ya fara dodewa saboda wani matacce ko kuma kwantaccen jini. A lokacin da aka kafa wannan kaho, ana zukowa duk inda wani jini yake matacce a wannan nahiya ta kanka, gaba ɗaya zai biyo wannan zuka ya fito sai abu sai a kwashe shi a zubar bayan kwana biyu sai ka ji ka sarai ka ji ga wanda yake da cuta kenan ga wanda yake da matsalar fahimtar karatu ko rike hadda ita ma malamai suka ce a wannan wuri ya dace in an tabbatar cewa a zahiri yana da wata tangarda ne tattare da shi ta iya yiwa akwai wani mataccen jini ko wata yana wadda ta je ta kewaye inda Allah madaukakin sarki ke taskance mishi hadda ko kuma fahimta dan haka a lokacin da aka yi kaho a wannan wuri aka zuke duk wani mataccen jini da duk wata dauda dake wurin sai zama shikenan kwakwalwar shi ta zama sarai sai zama yana iya riƙe karatu ko kuma yana iya riƙe hadda ko fahimta ko makamantan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan ne mana fassara ne dangane da cewa annabi yayi kaho a tsakiyar kanshi ka ji ma'anar yin kaho a tsakiyar kai in ma ya zama akwai larura in ma ya zama ana neman ne a washe ai garan bawul ai service na wannan gurin duk yazo a cikin sunna ba wai sai lalle da larura ba akwai kaho wanda zaka yi shi ne naka tabbatar da cewa kai service din jikinka ka binciki jikinka kai garan bawul cewa ba wani abu a cikinka dan haka za a zo ka ji irin ranakun da in za a yi kahon su ya kamata ainihin a tsinta daga ciki sai ai ina fatan jama'a sun gane ka je ka samu littafin at-tibbin nabawi wallafar al-imam shaykh al-islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya zaka ga bayanin wuraren da annabi ya kaho kaf sannan kuma zai fayyace maka me ake nufi da annabi yayi kaho a kafa yayi kaho a daidai dokin wuya yayi kaho a tsakiyar kai duk zai fayyace maka waɗannan bayanai kadan daga cikin su ne na tsukuro maka sannan wannan hadisi da muka karanta na ainihin wannan sahabi Abdullahi dan Buhaina ya nuna mana cewa annabi yayi kaho a lokacin aikin hajji kenan ashe a lokacin aikin hajji ko umra ashe lallai illa rura ta kama ko bukata ta kama babu laifin an yi maka kaho jama'a kun fahimci wannan to bayan nan sai kuma al-imamu ibnu majah sai sake cewa haddathana ali ibn abil khasib قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تبين أينهم واتو كهو صلى الله عليه وآله وسلم أينهم واتو الأخدعين ajefan kunduku kan shi guda biyu da kuma ainihin allanka fada shi wato abinda ake nufi da gefan kunduku ki shine daidai inda muqamuki suke annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin kaho daidai nan haka ma'ana na dama da na hagu daidai inda kasan muqamuki yake Allah ya sa ka fahimci Hausa daidai inda kasan muqamuki kace tsakanin shi da wuya annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin nan sannan ya taba yi daidai da allan kafada shine daidai inda tsakiyar baya take to daga can sama inda aka samu mararraba tsakanin wuya da kuma kafadu na dama da hagu wannan hadisi al-imamu abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 3860 daidai kuma hadisi ne ainihin sahihi har wa yau al-imamu ibnu majah ya sake cewa haddathana muhammad ibn tarif haddathana waqi'un an al-a'mash an abi sufyana an jabir anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama saqata an farasihi ala jiz'in famfakkat qadamuhu wata rana manzon allah ya taba faduwa akan doki sai kafar shi ta kumbura qala waqi'un waqi'u yace yani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama wato abinda ake nufi da wannan magana ita ce cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ihtajama alaiha min wath'in sai yayi kaho a wannan wuri saboda kumburi saboda tasawa da tai kenan yanzu duk inda ka kurje ko wani abu ya faru jini ya taru a wurin wannan taruwar jinin kar a bar jinin har ya bushe ko kuma ya wargaje da kanshi yana daga cikin illar da mutane ba su sani ba Bature zai baka magani ne a ce aje a sha magani sai ya wargaje in ya wargaje din nan ba zai fice daga jikinka gaba daya ba zai tafi ya samu surare kuma sai ya makalkale ce sa yana daga cikin disadvantages na magungunan bature kuma ma'ana maganin bature akwai alherai mai yawa a ciki to amma shi ma kuma yana tattare da nashi matsalolin inda yake galibin magungunan bature kwantar da cuta yake
to a musulunci kuma ana son warkar da ita ne saboda a cikin hadisi annabi ya ce ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawa, ba wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Fatadawu ibadallah, dan haka ya ku bayin Allah ku yi magani. To kaga kenan, tunda dai Allah ya saukar da cuta ya saukar da magani kuma annabi ya ce ku yi magani, to lallai musulunci ya zo da maganin kowace cuta. Da je ka samu jeren giyar kasusuwan da suna nan ina fassara littafin At-Tibbun Nabawi, The Prophetic Medicine, zaka ga ainihin wato zaka ji zaka fahimci waɗannan abubuwan daga abubuwan da muke karantawa. Duk wata cuta sai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana maganin ta ko kuma sinadarin da za a hada ai magani da ita. Kenan yanzu wuri ya kumbura, galibi in ka je asibiti za su ce bari ai maka allura, galibi za su ce to shikenan ga wannan magani ka sha, galibi za a ce to shikenan mai dori sai ce bari a dora wannan wuri, bari a gyaran targade, bari a sa bandeji, bari a sa karan dori. Amma a musulunci fa sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya marmaza sai ya kaho a wurin, saboda kumburin wurin yana nuna mutuwar jinin wurin. To abin da yake alheri shine kawai tunda jinin ya mutu to a janye shi a zubar da shi. Ko an fahimta jama'a? Baka ganin kanikawa abin da suke fada maka in kana da babur ko mota ko wani generator, sai su ce maka kakkarin ka topping, injin oil yayi kasa kasa kakka kara sabo. Baka ga kanikawan radio sai su ce maka kakka hada tsohon battery da sabo. Duk lokacin da ka sha magani wannan jini zai biya wargaje ne a cikin jini mai lafiya. Me kake tunani zai haifar wa da jini mai lafiya? Zai illanta shi, zai rage mishi karfi, zaka samu matsaloli a jikinka. Shi yasa in ka zo muka gama karatun waɗannan al'amura insha Allah, ka ji shawarwari da suka zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama. Idan ka je ka samu wanzami akai maka kaho, bayan kwana biyu sai ka ji ka kana neman kai tsalle daga kan wani tudu, dan zaka ji lafiya kamar te maka yawa. Da ku har ka fara saduda, ka fara buɗe kafa kana tafiya kamar mai naƙuda cewa ka tsufa, saboda mai jikin yaki maka dadi, baka samu shawara bane daga fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka insha Allah ta'ala duk inda aka samu kumburi to ana shar'anta maka, ana sunnanta maka cewa sai a samar da kaho a wannan wuri, sai kahon ya janye wannan mataccen jini. Wannan hadisin ma Abu Dauda ya fitar da shi a lamba ta 602 daidai. Bayan nan sai al-Imam Ibn Majah yace babun fi ayyil ayyami yuhtajam, waɗannan ranaku ya kamata a yi ƙaho. Mun aka ce ranaku nan ranakun mako, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi. Haka kuma nawa ga wata, misali 15, 13, 14, sha kaza, duka shari'ar musulunci sai da ta kawo, dan kasancewa wannan al'amarin ƙaho wahayi ne. To tunda wahayi ne ku an ce a yi, to dole a faɗi sanda, yadda, inda, wanda ya kamata ya yi. Wannan ba inda kake samun wannan sai a cikin Al-Qur'ani da Sunna, wadda fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da su. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Haka Allah yace, Allah yayi wa mu'minai baiwa, Allah ya so mu'minai da alheri da ya aiko da manzo daga cikin su. Yatlu 'alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin shi. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su. Haka baiwa ce, rahma ce da Allah madaukakin sarki ya nufi kai ka zama musulmi. Shi yasa a cikin musulmin kar ka sake ka tsaya cikin yan bid'a waɗanda ba su aiki da Qur'ani da Sunna. Kayi kokari a cikin musulmin ka tsaya cikin waɗanda suke aiki da Qur'ani da Sunna, waɗanda suke da sakakkiyar mara, wani bai matse su cewa sai dai su bi wana da wana da wana ba. Abi manzon Allah kai tsaye, domin babu abin da zai gyara wannan al'umma ta mu ta yau sai abin da ya gyara al'ummar da ta gabata. Al'ummar da ta gabata Qur'ani da hadisi ya gyara su. Haka a yau ba abin da zai mana alheri, ba abin da zai kyautata ya inganta rayuwarmu sai mun dauko ayoyin Al-Qur'ani kai tsaye, sai mun dauko hadisan manzon Allah kai tsaye muna karanta su, muna cire hukunce hukunce. Wanda di yace ba za a iya dauka aya Al-Qur'ani ko hadisi a karanta a fahimci shari'a ba, ya bata. domin da yaya Allah ya shiryar da sahabbai suka zama ulaika hum khairul bariyati da sauraron alqur'ani da sunna kai tsaye. Me yasa a yanzu za a ce ba za a karanta mutane alqur'ani da sunna ba? Saboda haka jama'a kunji, al-Imam Ibn Majah yake cewa wannan babi a cikin shi zai karantar da mu ranakun da ake yin qaho. Sai ce حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النحاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس بن مالك من زن الله يأتي من أراد الحجامة وند دكي نفن زيكه فليتحر 17 to ya tsaya sai 17 ga wata yayi. 17 ga wata ba na turawa ba, ba watan July ko Agusta ba, Allah bai san da wannan ba. 17 ga wata na watannin musulunci waɗanda su ne al-Muharram, Safar, Rabi'in al-Awwal, Rabi'in al-Thani, haka ka tafi Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, sannan ka tafi Rajab, ka tafi ainihin Sha'ban, ka tafi Ramadan, Shawwal, ذو القعدة ذو الحجة. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله. حكى الله مرأوك كين سريكيتي وتنني أولن الله سوني وأنن وتنني قدا قوم شابي سبود حكى وأنن وتنني قوم شابي دا أكي مغانا دا سوني ما تاسكي لسافن هيلا دا سوني أكي بيان الباشي da su ne ake yin lissafin zakka, da su ne ake waɗannan lissafe jama'a. Saboda haka musulmi ku kiyaye, ku dawo cikin taitayinku, waɗannan watanni ku raya su. To amma yanzu abin takeici galibi yara sun san January, February, March, April, May, June, kaɗaka duk sun san waɗannan, amma galibi in ka zo kana magana waɗannan galibi za ka ga ba su san su ba. Wannan yana daga cikin sharri da ya samu musulmi a cikin babin alwala wal bara, ma'ana wannan yana daga abin da musulmi suna da nasu, aka zo aka dauke musu, aka zo aka kawo musu wani kuma suka koma suka anshe shi har suna ganin cewa daidai ne. Daga cikin mata yau akwai waɗanda naji suna lissafin haila da ainihin January da December da sauransu. Kuskure ne yake baiwar Allah, ba a lissafin haila haka. Daga cikin alhazan birni naji waɗanda suke fitar da zakka da December da January da sauransu, alhaji ka tabka kuskure, ba a yin haka. An fahimta jama'a? Dan haka annabi abin da yake cewa cikin wannan hadisi, wanda duk zai yi kaho ya bari sai 17 ga wata ta yi na kowane wata daga cikin watannin musulunci, aw 19 ko kuma 19 ga wata, aw 21 ko kuma 21. Waɗannan su ne kwanakin da manzon Allah ya faɗi. Wannan audin ta zaɓi ce, ba ta shakka ba ce. In ka so ka bari 17, in ka so ka bari 19 ga wata, in ka so ka bari 21 ga wata. Wala yatabayyagh bi ahadikumud dam, manzon Allah ya ce kar ɗayanku ya bar jini ya taru mashi, fayaqtulahu, sai ya kashe shi. Kun ji jawabin da ne muku dazu? Idan jini ya taru a jikinka matacce, sai ya kashe ka. So da dama mutane suna fama da wannan, kuma wannan technology, wannan kimiyya da fasahar jama'a wadda musulunci yake da ita yau shekara 1400, sai kwanan nan ne turawa suka gano ta sannan suka yadda da ita. Yanzu daga cikin asibitoci a kasashen Jamus da kasashen Ingila da kasashen India da Dubai da sauransu, wallahi wasu da kuke ji an ce yalla baiwa ne ya tafi asibiti ko, wallahi kaho ne kawai yaje suka yi mishi, wallahi kuwa ni shaida ne akan haka ne, ba wai ina shakka ko ina kintace bane. Za a ce gashi nan baya iya miƙewa kaza kaza, an yaje inda sai su kwantar da shi, sai ya huta tukuna hankalin shi ya dawo jikin shi, sai su samu sai su zo sai su kafa mishi. To da yake a na'ura suke yi, zai ga an turo wata na'ura computerized, an zo an kafa ta, ta zo ta dira a gadon bayan shi haka, sai ɗauka aiki ake mishi kaho ake maka, wanzamin anguwa kuma da yi maka hutu, sauran kuɗi a raba bayan Allah su samu na buɗe baki da sahur ka samu lada. Ina fata an gane. Shi yasa ba ƙaramin asara ce musulmi suke in suka yi watsi da hadisan manzon Allah ba. Yana daga cikin abin da ya haifarwa da musulmi ci baya. shine watsi da alqur'ani da sunna da tunanin cewa wai yanzu akwai zamani akwai kaza ai shi Allah ya aiko da annabi ne dan ya rufe dukkanin zamani har duniya ta tashi saboda haka har yanzu har gobe har duniya ta tashi manzon Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan shi gaskiya ne ba sa expire zamani baya kaiwa a ce shikenan sun kare aiki abinda ake bukata ku tashi ku yi bincike ku san su ku gano su za ku ga cewa akwai alkhairai masu dimbin yawa dan haka jama'a kun ji قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع نافع يتي ما لمنا عبد الله دن عمر وترن يكران يتي كي نافع زونا قد تبيغ بي الدم جنيا تارمني bani jin kazar kazar a jikina duk kasala nake ji galibi waɗannan larurorin su ne bahaushe yake cewa majina an fahimta jama'a eh na'am majina tana da nata amma majina ba ita ce take irin wannan taron ba shi yasa sai a baka maganin majina sai ka ji an ce ya kashe ka galibi zaka sha ne sai ta tafi tana sai maganin ya tafi yana kankaro wani farfari dake cikin hanjinka sai fasa maka hanji sai a ce ai ya sha maganin majina bai sha makarin shi ba dan haka ya mutu Audu Makarfi mawakin nan mai mawakin yan barayi ne ko wane yan tata abin da ya sha kenan ya mutu kusan shekaru 20 da wani abu ko 30 da suka gabata ko an fahimta jama'a galibi sai ka ji kasala da daurewar jiki kana fama da mataccen jini ne a cikinka kaho ya kamata ka bukata kar ka je su jabga maka wani maganin majina gashi nan suna ta ainihin saiwa a kofar doka a sabon gari suna bi masallatai suna cewa maganin majina ku bibi wannan karatun na an littafin at-tibbin nabawi wata ran zan zo in yi muku magana dangane da majina a cikin jikin dan adam majina tana daya daga cikin sinadaran da jiki yake bukata kwarai da gaske ita majina idan ta mutu da kanta take ribewa take fita ba ta bukatar sai an sha mata wani magani kar su yaudare ka duk wannan yana cikin karatun littafin at-tibbin nabawi wanda zamu zo mu karanta insha Allah muna son ne kowa ya gane cewa manzon Allah fa da muka rike mu fa bamu kama kafar wala ba kuma bayan manzon Allah ba mu bukatar kowa manzon Allah ya ishe mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka yace kai Nafi'u je ka kasa ainihin wato qad tabayyaga biyad dam jini ya taran muni falta misli hajjaman ka je ka samo mun wanzami kun ji ko sai yace wa ja'alhu rafiqan amma fa ya zama matashi kai ya zama tsoho inistata'ata iya gurgurdan ikon ka kakka sake a samo tsoho matashi wala taj'alhu shaykhan kabira kai ya zama tsoho tuku wala sabiyan sagiran kai ya zama yaro cakal fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda naji manzon Allah ya kulu yana cewa alhijamatu ala riqi amsal kaho in za a yi shi tun ba ai karin kumallo ba shi ya dace kun ji karatun manzon Allah in za a yi kahon kai ya zama an ci abinci a yi shi da safe lokacin mutum bai karya ba shine yace ala riqi amsal lokacin da ba a karya ba shine lokacin da ya dace a yi kaho wa fihi shifa'un wa baraka manzon Allah yace in aka yi shi haka to za a samu waraka kuma za a samu albarka za a samu fatahi kenan wa tazidu fil aqal yin kaho a irin wannan lokacin yana ƙara kaifin hankali da basira wa hifil hifzi yana ƙara kaifin hadda fahtajimu ala barakatillah manzon Allah yace duk sanda za ku yi kaho ku yi da sunan Allah da nufin neman albarka Allah kaga kenan ba za ka samu wanzami dan bid'a ba kuma aikin aiki ne fa ahlus sunna is a great challenge to you babban kalubale ne kuna so za ku bi sunna sai kun samu wanzamai sai kun samu masu dori sai an sa wasu wanzaman suna shirka wasu masu dorin suna tsafi ba ma bukatar wanda yake shirka ko kadan a rayuwarmu dole ne ku je ku samu a cikin ku suwa ne ne suka iya kaho su zo su yi training waɗanda ba su iya ba a cikin ku suwa ne ne suka iya dori suwaye suka iya kamun kakarkari da targade da abubuwa makamantan haka saboda a samar da complete islamization of sciences ilmomi ya zama an musuluntar da su. Wanzami ne ya zo zai kafa maka kaho sai ce bismillah wa ala barakatillah, amma yaje kafa maka yace gwafa uba. Allah hada ka da dan al'ada, maganin ka kenan, dan al'ada ne, gwafa uba zai ce, ce kai fata kana da tauri. Ina fata an gane ka ahadi da dan bid'a dan al'ada. Manzon Allah da yace wa fahtajimu ala barakatillah, idan za ku yi kaho ku yi da su dan Allah da neman albarka Allah. Yawmal khamis, rana alhamis, kun ji ranakun mako bayan kun ji na wata, ko na wata 17 19 21 na mako kuma alhamis. Wahtajimu wajtanibul hijamata yawmal arbi'a wal jum'a was sabti wa yawmal ahadi taharriyan. Manzon Allah yace duk yadda za ku yi, ku guji yin kaho a ranar Laraba da Juma'a da Asabar da Lahadi. Ranakun Laraba, Juma'a, Asabar, Lahadi, annabi yace duk yadda za ku yi ku guji yin kaho waɗannan ranaku. Taharriyan, iya iyawarka kakka sake kai kaho waɗannan ranakun. Wahtajimu yawmal ithnayn, in za ku yi kaho ku yi ranar Litinin wa Thulatha da ranar Talata. Kaga cikin kwanaki 7 abinda aka ce maka ranar Litinin, Talata, Alhamis, su ake yin kaho. Ranakun da ba a yi fa su ne Laraba, Juma'a, Asabar, Lahadi. Kai in ba wahayi ba ina za a gano wannan karatun? Akwai wani malami duk ijtihadin shi da zai iya gano wannan sirrin? Amma annabi zai zo ya ƙara fayyace maka, in ka kiji zai nuna maka cewa ba ka ki gani ba, shi dai ka ji ya faɗa maka. Ba kyau a yi kaho ranar Laraba, Juma'a, Asabar da Lahadi, kaho sai dai Litinin, Talata da Alhamis. To ya za a yi a haɗa waɗancan kwanaki na wata da waɗannan? Su ne duk ran da ka duba yau 17 ga wata sai kaga ta yi daidai da Laraba, to tsallake ta. Yau 21 ga wata sai kaga ta yi daidai da Asabar, tsallake ta. Sai an samu 17 ga wata ta yi daidai da ranar Alhamis, ko ta yi daidai da ranar Litinin, ko Talata. 19 ga wata sai ta yi daidai da ranar Alhamis, ko Litinin, ko Talata. 21 ga wata sai ta yi daidai da ranar Litinin, ko ainihin Talata, ko Alhamis. Kaga kwanaki 3 na mako aka halatta, ko kwanaki 3 na wata aka halatta. Look how Islam is accurate. Look at the level of accuracy in the religion of Allah. Ka dubi yadda musulunci yake da abubuwa keke da keke. This is Islam. This is why Islam is my choice. Ka zabi musulunci, wallahi shine abin yi. Ka daina bari suna buga kanka, rabu da su. Manzon Allah ya wadatar da mu wallahi. Duk wani shedani da zai kawo allurar rigakafi, su gama shedancin su kaf da su da malaman gwamnati. Wallahi ƙarya kuke makiyan Allah. Manzon Allah ya ba mu rigakafin da ba mu bukatar naku. Abinda muke so ku kawo mana masara, ku kawo mana saman bita, ku kawo mana doya, a kawo mana dawa, abinci ya wadata, ku bar mu mu karanta waɗannan nassoshin. Ba wanda wata ciwon shan inna zai kama shi, ƙaryar banza macuta, kar wanda yadda aka yi mishi wata rigakafi. Duk waɗannan miyagun ƴan boko da suka je suka haɗa kai da wannan ɗan gidan Abubakar Gumi, wallahi duk makiya Allah ne, ƙarya suke, shi ma ƙarya yake, likitancin shi likitancin ƙarya ne, wallahi wallahi likitancin shi likitancin ƙarya ne. Kar wani shedani jama'a ya je ya haɗa kai, ko da Abubakar Gumi ya haɗa kai ba za mu yadda ba. Yo Abubakar Gumi bin shi muke, mu manzon Allah muke bi, ko Abubakar Gumi ne zame zamu zame mishi? Ba wani mutum da muka aje duk duniya da lahira sai manzon Allah, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Ba wani rigakafi da ya wuce waɗannan karatuttukan. Duk larurar da ake fargaba a kanta, ku zo mu bude muku, in an ƴan Arabiya ne, mu nuna muku littafin At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim, At-Tibbun Nabawi na al-Imam al-Suyuti, At-Tibbun Nabawi na Ibn ainihin al-Zahabi, At-Tibbun Nabawi na al-Imam Abu Nu'aym, At-Tibbun Nabawi cikin Sahihul Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta da Musnad al-Imam Ahmad. Duk abin da ake bukata akwai a waɗannan. So kan wani ya firgita mu, ina fata an gane. saboda haka jama'a muna nan kai kuma in dan boko ne ka zo a baka fassarar the prophetic medicine ka je ka karanta kai nazari kaga cewa zaka buƙaci wannan hayaniyar sannan duk wanda yake saurare na ya je ya buga www.thinktwice.com thinktwice.com think t h i n k t w i c e.com www.thinktwice.com kaje ka duba zaka ga turawa ne daga America suke runa hadari da sharrin allurar rigakafi me ya shafe ka kai sarkin gargajiya kanka na kudundune kana fahimtar me yake cewa ne ina ruwan ku da za ku shiga wannan harkar ku bar mu harka ce ta mu muta ɗan zamani da muka yi karatun arabiya muka yi karatun boko karam bana maganin zoman bana amma kai kawai saboda sun zo sun kawo maka 100 shikenan dan haka jama'a musulmi kada wanda ya yadda aka yi wa dan shi allurar rigakafi kar su zo su ce maka wai malanta ba maganan malanta bace this website is downloaded from the United States of America under the United States government federal ministry of health ma'aikatan lafiya ta America su ne har suka buga shafi guda suna bayyana irin dimbin jarirai da suka samu ainihin larura da mutuwa saboda an yi musu allurar shan inna da yake dokar su su ta nuna cewa dole a samar da freedom of information a samar da bayanai ya yalwata ga kowa sannan suka ce babu wata doka wadda ta ce dole a tirsasa danka a yi mishi allurar rigakafi mu za a yaudara da makaranta Abubakar Gumi ko Abubakar Gumi ne ya dawo duniya ya zo yana tafsiri wani shedani ya zo ya tsaya a kan shi zai makale da darajar da Allah ya bashi mu ba Abubakar Gumi muke bi ba mu ba ɗan dariƙa bane Abubakar Gumi ya kawo dalili mu bi in bai kawo dalili ba mu watsi da maganar shi balle wani shedani ya zo ya tsaya a cikin laimar shi saboda haka jama'a musulmi duk wannan shigantaka da su Dr. Ahmad suke yi Allah madaukakin sarki zai maganin su ba su da dalili akai duk wanda ya maka magana kar ya ce maka ku malamai a'a ka ce mishi dauko laptop dinka buga mana www.thinktwice.com ka tsaya ku karanta bayan awa ɗayan kun gama nazari ka ce me kake da shi da zaka ce daga America din ne su da kansu ne suka sa da lambobin wayansu da email address har ma suna cewa in kana son su rinka tipin naka su rinka rubuto maka jawabai sababbin bincike da suka yi dangane da hadarin allurar rigakafi ai nan bayan mun yi wannan program din duk hankalin su ya tashi bature aka sa har ya taho daga ingila ya taho har ya doro Lagos sai ji cewa ai an ce duk wanda yake bukatar ya zo wurin mu kofa a bude take amma ba ganawa sun yi a Ghana muke ce a'a a zo mu kafa kamera ku yi mana jawabai mu yi muku jawabai in abin da muke akai kuskure ne a shirye muke da mu bayyana a jama'a mun yi kuskure kuma ga gaskiya in ba kuskure bane ku kuma ku ce wa jama'a kun gane hadarin allurar da kuke yi an bi ta hanyar mai girmawa ne mai martabawa ne mai alfarmawa ne duk wanda za a zo sai a ce wai a'a wai so ake wai in ba da minti 5 a shiga da ni office ni kadai kawai sai in ce a'a mugun abu ne a zo a cikin jama'a let it be behind the camera to be recorded and documented a dauka mana aje a yada abinda albani ya fadi gashi ya dawo an kure shi cewa bai da hujja me kuke jin tsoro I am not a medical personnel ban karanta harkar likita ba amma wannan hadarin su America wanda su da kansu suka fadi mu da shi muka dogara so ba muna cewa bane ga wasu ayoyi ga wasu hadisi a'a abinda muke cewa su turawan da kansu daga ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya America su da kansu ne suka kulla wannan suka ce to amma allurar rigakafin nan ga bayanai ga side effect ga hadura wanda yaga yana so to kuma ga irin fa'idojinta amma dai su ga iya binciken da aka gano na hadurran da suke samuwa ga lissafin dubunnan sunayen yara ga wasiƙu na iyaye waɗanda suka rubuto suna kukan cewa bayan kwana biyu, bayan uku, bayan sati guda da yiwa yata ta shanye, wane da wane ya mutu, an ji an bincika an gane cewa allurar da kuka yi mishi ce. A American aka turo wannan website din thinktwice.com, su da kansu akan wannan website din suka tabbatar da cewa da koda biri suke hadawa suke yin waɗannan abubuwan, koda biri su da kansu suka faɗi. Za ku yi mana wayo ne? Ku ƴan boko ne, mu ƴan boko ne, ba sauran ku sake samun ba gidajen malami, ku zo kuna faɗin wani chloroquine three times ƙarya kuke, mu zo sai mu warware ta anan duk gaba daya. Wallahi ba za ku sake kada hankalin wani ku cuce shi ba. An ba ku kwangila, sai bayan lokaci sai ku dawo sai ku ce amma kun yi nadama abin da kuka yi. Abin da suke kenan, lokacin da yake minister, lokacin da yake commissioner, lokacin da yake medical director, sun yi amfani da shi sun cutar da al'umma. Sai bayan ya sauka sai ga abin da ya saba samu 1,500 duk wata, yanzu sun yi watsi da shi. Sai kuma wai sai ya rike carbi sai ya dawo wurin ku ya je a bashi wazifa, sai ya dawo ya ce Yahuda wannan wallahi tallahi mu mun san sirrin abin nan, shekarar mu 17 muna aiki abin nan, da ana gwagwarmaya da kai kana samun kuɗi baka san akwai Yahuda ba. Saboda haka jama'an musulmi, in dai allurar rigakafi ce, ba ma buƙatar ta komis kala zarratin. Sannan makarantar mu ta Darul Hadith a shirye muke har abada, wanda duk ya ji waɗannan kasusuwa ka taho ka zo mu kafa kamera, ka zo mu tara jama'a, ka gaya mana what are your recent findings, menene bayan maganganun mu ka je ka gano, in ka gano mun yi ƙarya, in ka gano mun yi kuskure, taho da dalilanka ka zo mu zauna. Amma magana ka je ka fake jikin wani sarkin gargajiya yana nuna karatun likitancin ka, karatun likitancin banza ne, ka zama tomar hakim, you are out of line. Ka zo ƴan boko versus ƴan boko, what are your reasons, scientific findings ne, menene? Amma duk wanda zai taho ya bincika wannan website din ya zo ya bamu amsoshin waɗannan abubuwan da Amerikawa suka faɗi, da kansu su suka faɗi, da kansu su suka faɗi, ba daga wata ƙasa bane, daga America ne. Ga lambobin wayan su, ga email address, su ce duk abin da kake shakka ka buga musu yanzu yanzun nan za su baka amsa, awa 24 akan internet. Saboda haka jama'a, kun ji abin da manzon Allah mu ya koyar da mu, matsala ta yi matsala, ya ce ga abin da za a yi, ga zuma manzon Allah ya bayar magani ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Recent finding in the medical sciences has indicated that honey is the most powerful antibiotic ever in the history of humanity. Binciken ya gano cewa zuma ita ce mafi girman magani da sinadarin da ke ɗauke da garkuwar fada da duk wata cuta. To ka dubi zuma, ta dace a ba jaririn da aka haifa yau, ba ta yi mai yawa ba. Zuma ta dace dattijo ya sha. Zuma mutumin da yake fama da kansa, aje a wanke kansa din, aje ana zuba zuma, bayan kwana biyu za ku ga kansa ta mutu. Zuma, wane yana fama da kirci, wane yana fama da ciwon fata, wane yana fama da kaza, zuma wannan daga Allah ne, daga manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Nagari ne ya zauna, sai dan banza ya miƙe, shine musulmi ne daga baya, sai suka watsar da Qur'ani da hadisi, sai suka koma suna kame kame wurin shehunai da hujjufai da shugabannin kungiyoyi da sauransu, shi yasa aka zama lost. Amma in dai za a dawo kan hanyar da manzon Allah ya bar mu akai, wallahi babu wani wanda zai sake shiga bala'in rayuwa. Manzon Allah ya zo mana da komai, ya ce mana babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar da maganin, ya ce fatadawu ibadallah, ya ku bayan Allah ku nemi maganin da Allah ya saukar. Manzon Allah ya ce ku rinka shan nonon saniya, ya ce saboda saniya tana cin kowane irin ice. Kaji ilimin manzon Allah kenan, kaji karatun manzon Allah kenan. Nonon saniya ba dumari wanda Fulani suka zuba kuka ba, a'a, nonon saniya, madarar saniya, nono ka rinka sha, ka rinka cin man shanu ɗanyen shi, za ka yi lafiya. Ka je a auna ka, su je su saka ka cikin computer, ita da kanta za ta ce lafiya ka kalau. Sai mata ce lafiya plus, mana lafiya ta yi maka yawa kwarai da gaske. Su daina yaudarar ku jama'a, su daina yaudarar ku, kai ta kimsa muku abubuwa kawai kana ci baka sani ba, kana abin nan sai bayan lokaci a ce ai wallahi tallahi ranka ya dade, kai hakuri, mun baka maganin ma har ya wuce ka'ida, yanzu kuma za a zo a fara maganin cutar da maganin ya haifar maka.
Na'am. Kwanan ne ita da wani rahoto cewa ya halatta wani taro da aka yi da Bill Gates.
Eh.
Da New York.
Eh.
Da kuma da za a rage yawan jama'a a duniya.
Eh.
Da Bill Gates ya ga solution nan. Tayin polio.
Eh.
Kuma za a fara da Nigeria da Pakistan.
Ai, wannan abin yana nan akan internet. Eh, akan internet ne wannan yake. Bill Gates wannan shugaban kamfanin Microsoft na computer suka yi shawara da ƴan uwan Shehuda wace hanya za a bi a rage yawan al'umma. Shine aka yi shawara ba wata hanya da ta wuce hanyar allurar rigakafi, kuma da Nigeria da Pakistan za a fara. Ya zo hannun Kano ba da dade ba, lokacin da muka yi waɗannan laccocin, ka je ka nemi laccocin a makarantar nan ta mu, suna nan ana sayarwa. Mun budo, shi yasa nan muka zo muka kafa internet din da an fada sai mu budo. Ga hoton Bill Gates din ya zo gashi nan. A wannan lokacin kamar yadda na gaya muku, Bature suka turo sai suka yi mishi waya bayan ya iso Lagos. Da shi ya taho ne. Don duk wanda ya magana jama'a sai a zo a same shi. Ga sunan ƴan uwanmu ne a Sokoto, a Kano, duka. Sai a zo a same sai aka kawo miliyan biyu a baka, shikenan. Don Allah akarma kallon abin da muke so, ya daina wannan magana kawai. A ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci. Daji muza eh. Addinin musulunci ba a tsorar da mutane game da sharrin Yahudawa? Could that be possible? Saboda haka ku ji wannan da kyau. Sai ya samu lambar waya ta sai bugo min. Nura ringin ya bashi wayar. Wakilin BBC Bahaushe din nan nan Kaduna. Ai Nura ringin ya zo taron mu nan da muka. Ya bashi waya ta. Ya bugo mini. Bai same ni ba. Sai turo mini text. Da Allah yana so ya zo ya samu audience da ni ne akan allurar rigakafi, an turo shi ne tun daga London. Sai nace mishi he's most welcome. Amma ina gamawa sai nayi mishi clicking www.thinktwice.com. Yazo a shirye nake, amma ya fara duba wannan. Wallahi jama'a, daga nan Lagos din ya koma da kanshi ya faɗa min daga baya, yace gaskiya yayi nazarin wannan website din, yace kuma bai taɓa samun bayanin wannan ba, amma yana ganin zai koma ya je su sake tattauna. Nace kofa ta a buɗe take. To kun ji, waɗannan su ne Turawa, balle kai tukari bakin fata. Zunubin Turawa ƴan boko da ya haifar da kai. Da fata an gane. Saboda haka jama'a musulmi kun ji, mu abin da manzon Allah ya ce nan muka tsaya. Eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzon Allah ya ce wahtajimu yawmal itsnaini was-sulasa. Idan za ku yi kaho ku yi ranar Litinin da Talata, bayan mun ji cewa za a iya hada da Alhamis. Fa innahu al-yawmu alladhi afa Allah fihi ayyuba min al-bala. Ranar Litinin da Talata su ne ranakun da Allah ya yaye wa annabi Ayyuba bala'i. Annabi Ayyuba ya yi fama da cuta shekara 17 baya iya motsawa. Wazkur abdana Ayyuba idhnada rabbahu anni massani ash-shaytanu bin nusbin wa adhab. Shekara 17 shedan ya rike mishi kafa, yana wahalar da shi, yana shan azaba. Sai da Allah ya nufe shi da rahama. Sai Allah ya ce mishi shura kafar shi, yana shura kafar shi, uzkur bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Yana shura kafar shi sai ruwa ya bubbugo. Sai Allah ya ce dibi ka sha, ruwan sanyi ne gashi nan, yi wanka. Yana yi sai ji ya watsake. Shekara 17 yana addu'a, nada rabbahu, yayi ta kiran Ubangiji. Manzon Allah ya ce to wannan bala'in ya same shi ne ranakun nan da ake magana, ma'ana ya samu waraka ne a waɗannan ranaku na Litinin da ranakun ainihin Talata. Wa darabahu bil bala yawmal arbi'a, ranan Laraba ne cutar ta kama shi. Fa innahu, to barkaci Allah ya sa kana karatun medical laboratory scientist, Allah ya sa kana karatun kaza, Allah ya sa kana karatun kaza, barkaci sayyidul mursalina, shugaban manzanni gaba daya, me yace? yace fa innahu la yabdu juzamun, kuturta bata bayyana, wala baras, haka nan cutar mele da zaka ga mutum kamar an watsa mai ruwan zafi ko kamar ya kone a jika, bata bayyana illa yawmal arbi'a, sai a ranar ainihin laraba aw lailatal arbi'a, ko a daren laraba. Dan haka kun ji sirrin da yasa manzon Allah ya ce a kauda laraba, a kauda juma'a, a kauda asabar da lahadi, kar ayi kaho, sai dai ayi litinin talata da ranakun alhamis, waɗanda suka yi daidai da 17 19 21 karatun manzon Allah kenan, ya ishe mu, ba ma bukatar na kowa. Jama'a kun fahimci wannan? Malam Ibn Majah yace haddathana Muhammad ibn Musaffa الحمصي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال قال ابن عمر يا نافع تبيغ بي الدم عبد الله بن عمر صحابي نيتي والماجرين شنافع كي نافع جنيا تارمني فأتني بحجاب جكك زومني دوانزامي وجعله شابا أما للي يزم سوريني ولا تجعله شيخا كي يضم صوهو ولا صبيا كي يضم يارو كرمي kaga kenan zaka samu dan shekara 30 25 35 da zuwa makamantan haka, amma ka aje a samu maka wani da kyar yake daga zabira ma, ina fata an gane yana maka shi kanshi yana haki, to kar a samu irin wannan. Qala Nafi yace wa qala Ibn Umar, da malami na Ibn Umar ya fadan wannan magana, sai yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naji manzon Allah ya kulu yana cewa alhijamatu ala arriqi amsal, yin qahu ayi shi ba a kariya ba shine ya dace, wa hiya tazidu fil aqal, yana kara kaifin hankali, wa tazidu fil hifz, sannan yana kara ainihin hadda, wa tazidu alhafiz hifzan, ala ramma ne kai gangaran mai hadda, to in kana yin qahu hadda za ta kara karfi. Faman kana muhtajima, wanda duk zai yi qahu, fa yawmal khamis, yayi rana alhamis, ala ismillah, yayi da sunan Allah, wajtanibul hijamata yawmal jumaa, kunisanci qahu ranar juma'a, wa yawmas sabti, da ranar asabar, wa yawmal ahadi, da ranar lahadi, wahtajimu yawmal itsnaini, idan za ku yi qahu ku yi ranar litinin, wasulasa, da ranar talata, wajtanibul hijamata yawmal arbi'a, ku guji yin qahu a ranar laraba, fa innahu al-yawmu alladhi usiba fihi ayyubu bil bala, wannan ranar ce ayyuba ya kamu da bala'i rashin lafiya, wa ma yabdu juzamun wala barasun illa fi yawmil arbi'a aw lailatal arbi'a, babu wata kuturta da ta bayyana sai ranar laraba ko daren laraba, babu wata cuta albaras da ta bayyana sai daren laraba ko ranar laraba. Jama'a hadisan manzon Allah kenan, ga sunan daga littafin Ibn Majah na karanto mana, ka ji na faɗi lambobin, zaka iya zuwa ka samu wannan littafi ka karanta, sannan ka ji na faɗa maka littafan da zaka je ka karanta domin ka samu ƙarin bayani dangane da wannan al'amarin. Sannan kun ji nasihohin da nayi, a samu matasa ku je ku koyi wannan sana'a ta qahu, ka zo ka kafa shago, mutum zai iya zuwa kai mishi, kuma ka zama mobile, in yana bukata ya bugo maka waya ka je kai mishi. Ku samu cikin mata ku koya musu, matan makaranta ku koya musu, a samu wadda za ta rinka zuwa ta ne wa matan musulmi. Duk waɗannan abubuwa jama'a yana daga cikin hanyoyin da za a bi musulmi su tsayi da kafafuwansu. Amma muna da Qur'ani da sunna jama'a, mu zama gidadawa. Muna da Al-Qur'ani da sunna, Allah ya ji tausayinmu, ya aiko mana da manzon Allah, mu zauna cikin jahilci muna bin bid'a ko al'ada, wannan ba za ta sabu ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a za mu ci gaba da karatun ainihin wato tafsiri, a inda dama muna tattauna cewa qahu ya halatta ga mai azumi sai dai in akwai hadari na galabaita, to bai halatta ai ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl, idan kun dauki azumi tun daga fitowa al-fijr, to ku tabbatar da cewa kun cika azumin ku har zuwa dare. Malam ya ce amrun yaqtadil wujuba min ghairi khilaf, wannan umarni ne malamai sun tabbatar da cewa wajibi ne, babu azumin moda. Kun san azumin moda? Ha, kai ta yin azumi amma ba za ka ci komi ba, sai dai za ka sha ruwa, to shine ba wuce yake kira azumin moda, to babu azumin moda, an fahimta jama'a moda shine kofi yaran zamani ba sa jin Hausa moda kofi kenan ka wuni da kofi kana ta shan ruwa to ba azumin moda sannan babu azumin rabin yini an fahimta azumi cikakke shine daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana saboda ga Qur'ani yana cewa summa atimmu siyama ila al-layl idan kuka dauki azumi bayan alfijir to ku tabbatar da cewa sai dare yayi za ku ainihin sharuwa fa sharata ta'ala tamama as-sawmi hatta yatabayyana al-layl Allah ya shardanta azumi cikakke har sai dare ya bayyana shine lokacin da rana ta fadi kama jawwazal akla kamar yadda Allah ya halatta cin abinci hatta ya tabayyana nahar har sai lokacin da alfijir ya fito daga sanda rana ta fadi kai ta ci kai ta sha kai ta jima'i kai ta harkokinka har sai lokacin da alfijir ya bayyana Allah madaukakin sarki ya taimaka mallan yace at-tasi'ata 'ashara wa min tamami as-sawmi istishabun niyyati duna raf'iha fa in rafa'aha fi ba'd an-nahari wa nawal fitra illa annahu lam ya'kul wa lam yashrab faja'alahu fil mudawwana muftiran wa 'alayhi al-qada' lafiya kalau da rana tsaka sai kawai sai ka warware niyya kace ka fasa azumi aka ce ko baka ci ba ko baka sha ba azumi ya kare dan haka bayan sallah sai ka rama kamar kana cikin sallah ne sai kawai sai ka kudurta niyyar ka fasa sallar ko da baka saki hannunka ba ko baka fita daga masallaci ba shikenan sallar ta baci a lokacin da baka dawo cikin daƙiƙa ɗaya ka ce kuma kana son sallar sai kuma ka sako ta haka wannan azumin amma shi ka san babu yadda zaka ka dauki niyyar shi a lokacin ana so a nuna maka abin da ake nufi da niyya to ba niyya ba istishabun niyya niyya din zaka dauke ta tun daga sanda ka dauki azumin har a sharuwa zaka rike niyyar gam kar a samu wani lokaci tayi rawa kar a samu lokaci ka fasa an fahimta jama'a ina son ku gane me ake nufi da istishabun niyya ma'ana niyyar zaka rike ta tun daga farkon azumi har zuwa lokacin da almuru zai yi in ko har ka sake kaurara niyya to azumin ka ainihin ya baci wannan magana ainihin ita ce daidai wasu malamai sun yi wasu maganganu sabanin wannan daga ciki wasu suna cewa ma inna ma yukaffiru man bayyata alfitra fa amma man nawahu min naharin fala yadurruhu wa inna ma yaqdi istihsana wasu malaman suka ce a in ya ce ya fasa ya warware niyyar azumin bai baci ba sai dai ya rike bakin shi amma dai dan ya kyautata bayan sallah zai rama duk wannan maganganun gaskiya suna buƙatar ayi waiwayen su abin da yake daidai shine dole ka rike niyya daga farko zuwa ƙarshen azumi idan ka warware niyya to shikenan innamal a'malu binniyati aikin da kake sai da niyya to an samu kamar awa daya ka warware niyya ko minti daya ko daƙiƙa daya to ibada ta baci al-mufiyatu 20 darasi ko kuma darasin da ya cika na 20 qauluhu ta'ala ila al-layli da Allah madaukakin sarki yake cewa summa atimmu siyama ko ila al-layli idza tabayyana al-laylu sunna al-fitr shar'an idan har dare ya bayyana cewa rana ta fadi to an sunnanta shan ruwa a shar'ance akala aw lam ya'kul mutum ya ci abinci ko bai ci abinci ba da zarar rana ta fada azumin ka ya kare dan haka gwamma ma ka ci abinci kawai qala ibn al-arabi malam abubakar ibn al-arabi yace wa qad su'ila al-imam abu ishaq ash-shirazi ar-rajul halafa bit-talaq thalathan annahu la yuftiru ala harrin wala baridin haka tambayi malam abu ishaq ash-shirazi haka ce ala gafarta malam mutun ne ya rantsuwar yewa matar shi saki uku cewa ba zai ci ba sai mai zafi ko la yuftiru ala harin wala baridin yace shi ba zai bude baki kuji ba zai bude baki da abu mai zafi ba ba zai da mai sanyi ba wannan jangon din fa ina ai kai abin da zaka ce duk duniya dai duk abin da zai ci ko dai mai zafi ne ko mai sanyi yace kuma in har ya sake ya ci mai zafi ko mai sanyi to matar shi saki uku in aka zo rinka a matsayinka na malami ya za ka yi kawar da wannan fatawar to bari ka ji su manyan malamai suna da karatu ba irinka bane kwakwalwarka duk an rikita maka ita da allurar rigakafi فأجاب أنه بغروب الشمس مفطر لا شيء عليه. كنت نلتافن أنت بسامك وكراتين شاء اللمع نأصول الفقه مي لتافن نأكي وتنبير ala gafata malamin tun ne yace in har nayi bude baki da abu mai zafi ko mai sanyi mata ta saki uku to yanzu akar maka Allah ya bai a warore sai yace ku bari rana na faduwa shikenan yayi bude baki shikenan yayi bude baki ba abu mai zafi ba mai sanyi faduwar rana ya kare azumi shikenan yayi kun ji mafitar yace a bashi rana tana faduwa ana so a nuna maka ne da rana ta fada azumin ka ya kare ko ka ci ko baka ci ba azumin ya kare to tunda yace in ya ci mai zafi ko mai sanyi matar shi ta saku to yanzu kai me zaka iya samu mishi wanda ba wannan ba ko ruwan rijiya ka dibo mai sanyi ne ko yaya ko menene ko dai zama mai zafi ko mai dimi ko mai tafasa ko mai kaza gida ɗin ko mai sanyi ko dalam dalam diddai inda akai to yanzu algafata malam ya za a yi a wuce wannan rikici matar ba ta saku ba kuma ya sha ruwa azumin shi ya kare ba tare da ya ci wani abu ba mai zafi ko mai sanyi sai ya ce a bari rana na faduwa in shikenan ya sha ruwa azumi ya kare shikenan aftara kun san abin da yasa malamin ya kawo wannan ana son a nuna maka ne ba cin abu ne yake ƙara azumin ba faduwar rana ita take ƙara azumi manyan malamai kenan ina fata an gane dama malami ne na usulul fiqh wancan littafin da nace na sanya muku karatun shi yau kusan shekara 10 sha kenan al-lum'a fi usulul fiqh littafi ne na ilimin usulul fiqh Allah madaukakin sarki ya taimaka malan yake cewa wahtajja bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bari ku ji yadda malamai suke da wannan fatawa sai almajirai suke ce algafata malan hujja fain alhujja where is your reference me dalilin ka yace ai annabi ne yace idza jaa al-lailu min ha huna idan dare ya taho daga nan wa adbara an-naharu min ha huna yini kuma ya juya baya faqad aftara as-sa'im azumi mai azumi ya kare to tunda dai wannan mutun ya ce yana so ne ana so a samu hanyar da azumin shi zai kare bai ci mai zafi bai sha mai zafi ba sai a bari kawai rana ta fadi rana ta na faduwa annabi ya ce azumin shi ya kare shikenan jama'a kun fahimci wannan wasu ila anha al-imam abu nasr ibn sabbagh sahibu shamil faqala la budda an yaftura ala kharin aw baridin wama ajaba bihi al-imam abu ishaq aula li'annahu muqtada al-kitabi was-sunnah qurtubi yace wannan fatawar da al-imam abu ishaq yi ita ce daidai saboda ita ce ta dace da al-qur'ani da sunnah dan qur'ani da sunnah sun nuna me thumma atimmu siyama ila al-layli ku cika azumin zuwa dare dare na yi rana na faduwa azumi ya kare saboda haka duk wata kafara duk wani rantsuwa da kai ta wurare kenan al-hadiyatu wal 20 yace mas'ala ta 100 da mas'ala ta 21 fa in dhanna anna ash-shamsa qad gharabat li ghaymin aw ghayrihi fa aftara thumma dhaharat ash-shamsu fa alayhi al-qada fi qawli akthar al-ulama mafiyancin malamai sun ce idan mutun ya tsammaci rana ta fadi sai ya sha ruwa sai kuma ga rana ta bayyana mafi yawancin malamai suka ce gaskiya azumin shi sai ya sake guda daya wa fil bukhari amma dai hadisi ya zo cikin bukhari an asma'a binti abi bakr radiyallahu anhuma qalat asma'u tace afarna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallama yawma ghaymi zamanin manzon Allah mun taba shan ruwa wani yini da yayi lillimi thumma tala'at ash-shamsu sai ga rana ta bullo qila li hisham sai aka ce wa hisham wanda yake ruwaito hadisin fa umiru bil qada to an umarce su da sirama qala sai yace la budda min qada'iha dole mana sirama amma wannan fatawar da ya fata shi ce ra'ayin shi ne hadisi ya ruwaito sai aka ce kana ganin an sa su sirama sai yace dole mana sirama kaje ka karanta ibnu hajar zaka je yace a wannan ra'ayin shi ne fatawar shi ce shi yake ganin dole a rama amma bari ka ji abin da sahabi umar ya fadi wa qala umar fil muwatta Imam Malik cikin Muwatta ya ruwaito shi kuma daga Umar fi haza game da irin wannan matsalar. A zamanin Umar suka sha ruwa sai ga rana ta fito dau, sai Umar yace al-khatb yasirun, yace matsalan mai sauki ce, kowa ya kwantar da hankalin shi. Wa qadijta haidda, mun yi kokari ne mu gano rana ta fadi, muka gano ta fadi muka sha ruwa. Yuridul qada, yana nufin ramuwa, babu ramuwa. Mun riga mun yi kokarin mu, maganar ramuwa yace a abu ne mai sauki. An ce mana ne in rana ta fadi mun sha ruwa, rana ta fadi mun sha ruwa, rana ta fito mun ci gaba da azumi, sai a ci gaba da azumi. Yace maganar mai sauki ce. Warwaya an Umar annahu qala, a wata riwaya ma karara Umar cewa yi la qada'a alaihi, babu ramuwa akan duk wanda haka ta same shi. Wabihi qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri haka ya fadi, la qada'a alaihi kan-nasi, yace kaman mai mantuwa ne da yace abinci babu ramuwa. Wa huwa qawlu Ishaq, al-Imam Ishaq dan rawiya ita ce fatawar shi wannan. Wa ahli adh-dhahir, da al-Imam ainihin wato mutanen zahiriya su Dawud da su Ibn Hazm. Wa qawlu Allah ta'ala ila al-layli yaruddu hadha al-qawl, ai da Allah madaukakin sarki ma yace ila al-layli, to yana tura wannan maganar don ba cewa akai in kun ga dare ba, to kun ga dare, an fahimta? To amma daga baya sai bayyana muku ba daren bana, me za ku yi? Sai ku ci gaba da azumi. Wato ana gina musulmi ne akan menene ya tabbatar, ko kuma menene zaton shi ya rinjaya. Zato ya rinjaya rana ta fadi, a an tabbatar da rana ta fadi. Amma kun ga yanzu lokacin da ya zama ana da agogo, to shine sai a rinka takawimi. An gano cewa lallai ilalla sai karfe 7 misali, shikenan ko da ruwa ya balle tun karfe 5, dan kun ga gari yayi dilindilim karfe 6, ba za ku ce a sha ruwa ba, sai ku ce lokaci bai ba, saboda ku yanzu Allah ya taimake ku da abubuwan da za ku iya aunawa. Ina fata an gane. Saniyatu wal 20, yace darasi na 20 da ainihin wato ta 2, fa in aftara wa huwa shakkun fi ghurubiha kaffara ma al qada'i qalahu Malik illa an yakuna al aghlab alayhi ghurubuha. Kun ji wata matsala kuma, kana shakka, yanzu kun ji mun ce dai na daya ba a shan ruwa sai an tabbatar rana ta fadi, ko kuma mafi rinjayen zato rana ta fadi. To amma kai kuma yanzu sai ka zama kana shakka, shine ko rana ta fadi ko bata fadi ba, to kaka sha ruwa, sai ka sha. Imam Malik yace sai kai guda 61, sai kai kafara, kuma sai kai ramuwa, sai dai in ya zama zaton ka yarin jaye ne akan cewa rana ta fadi. To kun ga wannan kuma ba a kiranta shakka. Shakka dama shine dayan abubuwan guda biyu su daidaito, dayan abubuwan guda biyu su daidaito, ko rana ta fadi ko bata fadi ba, baka karkata ba. Amma sai ka karkata cewa rana bata fadi ba, to ba za ka sha ba. Sai ka karkata cewa rana ta fadi, sai dai kana dan tunanin me yiwa kamar bata fadi ba, to amma ka fi karkata akan haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To haka dai mallam ya ci gaba da tattaunawa, hayyatahu matsala dangane da al-wisal. Yace qauluhu ta'ala ila al-layli, da Allah yace ku yi azumi har zuwa dare, fihi ma yaqtadi an-nahya anil wisal, wannan bayanin ya nuna kenan an hana azumin sabu zarce. Me yake nufi da sabu zarce? Shine a sha ruwa ka ki shan ruwa, lokacin sahur yayi ka ki yin sahur, ka kwana biyu kana azumi, ko kwana uku ko hudu ko fiye da haka, an hana ka. Idhil laylu ghayatu siyam, saboda dare shine makura azumi. Wa qalathu Aisha, ita kanta Aisha mata annabi haka ta fadi. Wa hadha mawdi'un ikhtulifa fihi, sai dai kuma malamai sun yi sabani. Fa mimman wasala Abdullah ibn Zubair wa Ibrahim at-Taymi wa Abu al-Jawza wa Abu al-Hasan ad-Dinawari wa ghayruhu, daga cikin malamai an samu ni sahabi Abdullah dan Zubair, da ainihin Ibrahim at-Taymi tabi'i ne, da Abu al-Jawza, da Abu al-Hasan ad-Dinawari, da wasu su suna yin kwana biyu ko kwana uku suna yin azumi. Kana ibn Zubair yuwasilu sab'an, shi Abu Zubair ya kasance kan yi kwana 7 ma bai sha ruwa ba, bai yi sahur ba. Fa idza aftara shariba sam, amma idan zai zo zai sha ruwa, to sai ya ainihin wato sa a kawo mishi man shanu tukuna ya fara hadidiya. Wasabr hatta yaftuqa am'a'ahu, ya tsaya har sai wannan man shanu ya bude mishi uwa hanji tukuna, kwana 7, sai bari ya sha man shanu tukuna man shanu ya buɗe uwar hanji tukuna. Kala sai ya ce wa kanat ta ko a haka ne, kala kala wa kanat tai basu am'au, haka ce saboda uwar hanjin shi tana bushewa ne tana ne da juna. Wa kana abul jauza iwasil sab'ata ayyamin wa sab'a layalin, shi kuma wannan malami abul jauza shi ma azumin kwana bakwai yake. Ha, wannan shi ne dry fasting ke. Dry fasting za ga kristoci lokacin da yake makarantar mission muke sai ga an dauko fada da la'asar sai a zo a shanya shi ya suma, sai a ce yana dry fasting. Yunwa ta kada shi kwana uku kwana hudu sai ya dauke wuta gaba daya, sai a dan zo sai a shanya shi sai murmure sai a sake komawa. Babu wannan a cikin addinin musulunci. Walau qabada, an gane ala zira'ir rajul shadid la hatamaha. To dan karkace abul jauza yana azumin kwana bakwai da yini bakwai yana rarakuwa, yunwa na rarake shi ko, sai aka ce da zai samu kato mai kashi daya ya rike zira'in shi ko da ya karya shi. Wai dan ka fahimci azumin baya rarake shi, inda zai rike hannun wani kato mai kashi daya sai ya balla shi. Amma Qurtubi sai ya ce wa zahirul qur'ani was sunna yaqtadil manha, mu dai zahirin qur'ani da sunna ya hukunta cewa an hana, to nan muka tsaya. Abul Jauza'i yana yi, abuwa ne yana yi su tafi, amma dai mu na qur'ani da sunna za mu bi. Sai ya ce qala sallallahu alaihi wa alihi sallam, manzon Allah ya ce idza ghabatish shamsu min ha huna, idan rana ta fadi nan haka ya nuna yamma, waja'al laylu min ha huna ya sake nuna ainihin yammaci, yace dare ya nuna gabas, yace in dare kuma ya taso daga nan haka, faqad aftara as-sa'im, to mai azumi azumin shi ya kari. Kharrajahu Muslim min hadisi Abdullah ibn Abi Aufa, Imam Muslim ya fitar da wannan daga hadisin Abdullah ibn Abi Aufa. Me wannan ke nuna mana? In dai aka ce an sha ruwa ko, to in ka ki shan ruwa da nufin cewa wai zaka ci gaba da azumi har sai gobe baka da lada, yanzu yin wabban zaka ke sha. Saboda haka kaga ba azumin kwana biyu kenan, ba azumin kwana uku, saboda automatic break yake yana yi, magariba na yi, rana na faduwa, azumin ya kare. Saboda haka duk abin da ya biyo baya kuma ka wuce iyaka ne. Wana ha anil wisali, manzon Allah ya hana sahabbai yin irin wannan azumin. Falamma abau an yantahu anil wisal, amma sai suka ki bari saboda ganin shi annabi yana yi, sun kasa gane cewa shi khususiyya ce, Allah ya shar'anta mai shi yayi. To sai ya ce ku bari, sai suka ce to ai kai kana yi, ya ce a'a ni Allah ya min izini, kuma ni Allah yana samun karfin ci da sha, dan haka kar ku biye mini. Sai suka ki wasala bihim yawman, annabi ya dauki azumi aka yi wuni guda da su, thumma yawman kashe gari aka kara, thumma ra'ul hilala sai aka ga wata. Fa qala sai ya ce law ta'akhkhara al-hilal la zidtukum, da watan yayi jinkiri da na kara muku. Wannan yake nuna an ga wata kenan, azumi yayi 29, da yayi jinkiri bai bayyana ba da na kara muku, da an yi azumin kwana uku. Mai riwaya Abu Huraira yace kal munakkil lahum hina abau an yantahu, annabi yayi musu haka ne kaman mai horo gare su, ba dai kun ce azumi ba to ai kun fahimci wannan jama'a? Muna yara muna da irin wannan halin, in kuna tafiya da yan kanana yara suna bin ku, ko manya kuna son ku yi gwaninta sai ku tsallaka wani babban rami, sai ga wani yaro ya tsallaka sai ka ce kai ni sa'an ka ne, sai ce ai tunda kai sai nayi, sai a ce aha, sai a ji a samu wani wagegen rami kai ma da kyar zaka tsallaka saboda tsabar mugunta, dan shi ma ya kwaikwaye ka ya fada kai dariya. Yara suna yin haka, na fata an gane. To annabi yayi musu haka ne, ba dai kun ki ba to a ci gaba. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa fi hadisi Anas law mudda lana ash-shahru lawasalna wisalan yad'u al-muta'ammiquna ta'ammuqahum. Cikin wata riwaya manzon Allah yace da watan ya ci gaba, da mun ci gaba dan mu horu waɗanda suke wuce iyaka game da wuce iyakar su. Kharrajahu Muslimun aidan, wannan hadisi ma har yau Muslim ya fitar da shi, har Bukhari ma ya fitar da ainihin wannan hadisi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama, haka kuma manzon Allah yace iyyakum wal wisal, ku daina yin azumin kwana biyu ko uku ko fiye da haka. Iyyakum wal wisal ta'kidan fil man ilahum minhu, annabi ya faɗa haka ne dan ya karfafa an hana yin wannan azumi. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Jama'a mun fahimci wannan, malayin cewa ala karahiyatil wisali lima zakarna wa lima fihi min dha'fil quwwa wa inhaqil abdani jumhurul ulama. Mafi yawancin malamai suka ce abinda yasa aka hana yin irin wannan azumin kwana biyu ko uku yana raunata karfinka, yana rarakar jikinka. Wa qad harramahu ba'dahu, wasu malamai ma suka ce haramun ne lima fihi min mukhalafati adh-dhahiri wat tashabbuh bi ahli alkitab, saboda ga abinda zahirin azumi yake to ka saba, sannan kuma ka je ka kwaikwayi waɗansu waɗanda ba mu ba daga cikin Yahudu da Nasara. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah yace inna faslan baina siyamina wa siyami ahli alkitab, bambancin azumin mu da azumin kristoci da yahudawa, akalatus sahar, cin sahur shine mu kawo muku su suna yin dry fasting, busasshen azumi ka kwana biyu ko uku kana yi. To annabi yace cin sahur, dan haka in ma zaka kawo duk wata larura game da sahur, ci dabino, sha zuma, sha ruwa, amma dai lalle kaga cewa kai sahur saboda sunna ce mustahabbiya. Wannan hadisi Muslim da Bukhari suka fitar da shi, wato Muslim da Abu Dawud suka fitar da shi. Wa fil Bukhari hadisi, yazo cikin Bukhari, an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul.